This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba, 1 ga watan Mayu shekarar 2024, da ya dace da ranar ma'aikata ta duniya, wato ranar sallan ma'aikata kenan. Kuma muna muku barka da sallan ku. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
To, Baba, yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka ya bayyana ƙudurinsa na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Haka kuma za a ji cewa an yi arangama da sanyin safe yau Laraba a wasu sansanonin masu goyon bayan Falastina a jami'o'in California da Los Angeles. Daga nan za a ji cewa yau Laraba ma'aikata da masu fafutuka da sauran mutane a biranen Asiya da Turai sun fito kan titina don bikin ranar Mayu.
Kanan labarin kenan. Kamar yadda ka ji a gabatarwa, yau take ranar ma'aikata ta ƙasa da ƙasa, inda yau za mu garzaya jamhuriyar Nijar mu ji hali da ma'aikatan ƙasar ke ciki.
Ma'aikaci bai da hanyar samun kuɗi in ba albashi ba, to komai na ƙara tsada, albashi bai gusa ba, ba a yi ƙara albashi ba, bai da wata hanya da zai samu kuɗi sai hanyar wani albashin, kenan ma'aikaci iya cikin halin haƙulai.
A Najeriya ma an gudanar da irin wannan bikin a ranar, wato ta ranar ma'aikata a duniya kenan, a daidai lokacin da ma'aikatan ƙasar ke cikin wani hali na ni'asu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin zai ci gaba da kawo tattaunawa akan lacca na bayan azumin watan Ramadan don haɗa kan addinai da 'yan jarida suka shirya. Yanzu sai a shirya a ji wato labarai kashi na farko.
To, jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya. Ga labaran duniya. Yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya bayyana ƙudurinsa don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, wanda ya haɗa da sakin mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza. Ya kuma ci dalilin da ya sa ba a cimma wannan buri ba shi ne saboda Hamas. Akwai wani ƙunshi a kan teburin, kuma yanzu kamar yadda muka ce, babu jinkiri, babu uzuri, lokaci ya yi, inji Blinken yayin da yake gana da shugaban Isra'ila Isaac Herzog a Tel Aviv. Blinken ya ce taron zai kuma haɗa tattaunawa kan taimakon jin kai ga Gaza. Babban jami'in diflomasiyyar Amurka ya sha yin kira ga Hamas ta amince da ƙudurin tsagaita buɗe wuta a ziyarar da ya kai yankin, da ya haɗa da ziyarar farko a Saudiya da Jordan. A ɗaya bangaren kuma, an yi arangama da sanyin safe yau Laraba a wasu sansanonin masu goyon bayan Falastina a jami'o'in California da Los Angeles, inda masu zanga-zanga suka yi ta jefa wasu abubuwa tare da ƙoƙarin wargaza shingayen da ke sansanin. A ɗaya ɓangaren na ƙasar kuma, 'yan sandan birnin New York sun share wurin zanga-zanga goyon bayan Falastina a jami'ar Columbia, inda masu zanga-zanga suka mamaye wani ginin harabar jami'ar. Jami'an UCLA sun ayyana zanga-zangar da ke neman janye mu'amalar jami'ar da Isra'ila a matsayin haramtacciyar doka kuma ta saba manufofin jami'ar. Da farko dai, masu zanga-zangar adawa da su, kowa na ɓangarensa dai bambanta da juna da yammacin jiya Talata. Sai dai lamarin ya rikiɗe zuwa tashin hankali da sanyin safiya, yayin da masu zanga-zangar suka riƙa harba wasu abubuwan wasan wuta zuwa shingen sansanin masu zanga-zangar. An da ya sami 'yan ƙananan rikici tsakanin ɓangarorin biyu a gaban shingayen, kuma a yayin da 'yan sanda suka tura yankin bisa buƙatar shugabannin jami'ar, jami'an ba su kai ga raba ɓangarorin biyu ba. A New York, 'yan sanda sanye da hulunan kwano da shigar kota-kwana sun kama masu zanga-zanga goyon bayan Falastina a jami'ar Columbia da wasu kwalejin, wato da wasu a kwalejin New York da ke tazarar layuka 20. A yau Laraba, ma'aikata da masu fafutuka da sauran mutane a manyan biranen Asiya da na Turai sun fito kan titina don bikin ranar Mayu, tare da zanga-zangar adawa da hauhawar farashin kayayyaki da kuma dokar gwamnati kan ma'aikatan, tare da yin kira da a ƙara haƙoƙin ma'aikata. Ranar Mayu, wadda ta zo ranar 1 ga watan Mayu, ana bikin ƙasashe da yawa don bikin 'yancin ma'aikata. Abubuwan da suka faru a ranar Mayu kuma sun ba da dama ga mutane da yawa don yada koke-koken tattalin arziki ko na bukatun siyasa. Yan sanda Istanbul sun tsare mutane da dama da suka yi kokarin isa dandalin Taksim na tsakiyar kasar domin nuna adawa da dokar hana gudanar da ranar ma'aikata da gwamnati ta yi a wurin da aka fi sani da wurin ma'aikata. Gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan dai ta daɗe tana haramta Taksim wajen gudanar da gangami da zanga-zanga bisa dalilan tsaro, sai dai wasu jami'in siyasa da ƙungiyoyin ƙwadago sun sha alwa shin yin tattaki zuwa dandalin wanda ke da kima ga ƙungiyoyin ƙwadago.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan. Jamhuriyar Nijar ta bi sauran kasashen duniya wurin gudanar da bukin ma'aikata ta ƙasa da ƙasa wanda ake gudanar da fariti a duk wata wato rana ɗaya ta watan Mayu a kowace shekara. A Jamhuriyar Nijar an ƙaddamar da bukin ranar ma'aikatan ne a cikin hali na ƙarancin kuɗi da tsadar rayuwa. Wakilin Muhammad Mahmud ya haɗa mana rahoto akan haka.
Ɗaya ga watan Mayu rana ce da aka ware a duk shekara a matsayin ranar ma'aikata ta duniya domin yin waiwaye a don tafiya akan nasarori da ma'aikata suka samu da kuma matsaloli ko kalubalen da suke fuskanta a kasashe daban-daban. Sai dai ranar ta zo ma'aikatan Nijar daidai lokacin da kasar ke fama da hauhawar farashin kayan masarufi, lamarin da yasa ma'aikatan kokawa kan yadda albashi baya isa biya musu bukatu na yau da kullum. Abdurrahman Kulbali shine shugaban kungiyar ƙwadago ta CNT.
Babban matsalar ma'aikata yau tsadar rayuwa. Kowa ya sani rayuwa ta yi tsada. Yau kowa in aka ce wani abu ya ƙara kuɗi, mai talla ice zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara ice shi kuɗi. Mai talla ruwa a jarka zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara jarka kuɗi. Mai ma'aikaci bai da hanyar samun kuɗi in ba albashi ba. To komai na ƙara tsada, albashi bai gusa ba. Ba yi ƙara albashi ba. Bai da wata hanya da zai samu kuɗi sai hanya wani albashin. Kenan ma'aikaci iya cikin halin haƙulai. Yau shinkafa ta kai 17. Masara haka. Wanda dole ne za a saurare mu, za mu samu warwarewar shi.
Ƙungiyoyin ƙwadago sun bayyana irin bukatunsu da suka ce suna fafutukar ganin gwamnatin ta samar musu da wata mafita wanda zai dace da halin matsin da ake ciki a yanzu a Nijar. Suleiman Abdu Jubbo, jigo a ƙungiyar ƙwadago ta EJTN.
Mun ba da wasu koke-koke wanda muna ganin ya kamata gwamnati ta dauki matakai saboda tajara. Koke-koke shine dabarar a ƙarawa ma'aikata kuɗi saboda kowa ya sani yanzu mu cikin matsalar da muke ciki, kuma kashe-kashe kan hanya, kuma becin wannan akwai matsaloli da ma'aikata suke samu a gurin aiki ne, dan jarida ne, ma'aikacin lakon ne, na likita ne, ya kamata su ma magabata su dauki matakan da ya kamata. Becin wannan ana jan kafa wajen ba su allowance, kuma becin wannan akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a ci an musu statute particular iri daya.
Ƙungiyoyin ma'aikatan dai sun buƙaci ga gwamnatin Nijar da ta kawo ƙarshen kwantaragi domin inganta harkokin aiki a ƙasar. Abdulaziz Musa, magatakarda a ƙungiyar ƙwadago ta CNT reshen jihar Agadez.
Shi contractualization dama da ana yin ta ba bisa ka'ida ne. Bai kamata mutum ya yi ta kwantara har shekara biyu, shekara hudu, ya kamata da an kai hudu, ya kamata an wuce wannan, an nemi kuma ci gaba. Yanzu cikin tahiyar da muke, gwamnati yana iya daidaita, tunda akwai niyyar daidaita, sai a yi niyyar daidaita a bar ma ka a kare wannan kwantarakin.
Ma'aikatar a ƙarƙashin ƙungiyoyi sun fito inda suka gudanar da jerin gwano a gaban gwamnonin jihohi kamar yadda aka saba a kowace shekara domin mika kotensu.
Sunana Nasiru Waziri, gaskiya mun yi tsammani masallar da za ta yi, amma gaskiya mun ga sauyi da yawa.
Kwami dangantar da wannan sallah ta bana sai mu ce an gode Allah. Din shekara muna hutuwa, muna fata Allah Ubangiji ya kama mana, Allah Ubangiji ya mana budi na alheri.
Fanta min Daudu, mun fito da ɗaliban mu, mun gwada musu abubuwan da muke yi a cikin lakol. Gaskiya alhamdulillah, tunda an yi shekara biyu zuwa uku ba a samu akai defile ba, kuma gaskiya yanzu bana da aka samu akai defile abun kuma yahi na shekarun hwarin da aka yi.
Rana ɗaya ba mun misali, a gaskiya muna farin cikin wannan rana ta sallah aka yi marshi a hankali.
Hukumomin sun karɓi koken ma'aikatan tare da bayyana musu cewa za su zauna kan teburin tattaunawa. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Ana tare ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za a kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko gasar filu da ci gaban labaran duniya.
Masanin kimiyya na farko da ya bayyana tsarin kwayar cutar COVID-19 a China ya ce an bar shi ya koma ɗakin bincikensa bayan kwanaki na zanga-zanga. Yang Yonghen ya kafe ta yanar gizo safe yau Laraba cewa hukumomi sun amince masa don ba shi da tawagarsa damar komawa ɗakin gwaje-gwajensa, kuma ya ci gaba da bincike a halin yanzu. Zank ya kasance dake yana gudanar da zanga-zangar zaman dirshin a wajen ɗakin bincikensa tun ƙarshen mako, bayan da aka sanar shi da tawaggarsa ba zato ba tsammani cewa dole ne su bar ɗakin binciken nasu. Alama ce ta ci gaba da matsin lamba na Beijing kan masana kimiyya da ke gudanar da bincike kan coronavirus. Wani harin makamin yelin zami da Rasha ta kai yau Laraba kan birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa na Ukraine ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu uku, in ji gwamnan yankin. Gwamna Ole Kiefer ya ce an kuma samu lalacewar ababen more rayuwa daga harin, wanda shi ne karo na biyu da aka kai a Odessa cikin kwanaki masu yawa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi yau Laraba cewa ta daƙile hare-haren jiragen saman Ukraine sai kai kan wasu yankunan Rasha. Ma'aikatar tsaron ta ce ta lalata jiragen sama marasa matuƙa guda uku a yankin Voronezh da kuma wani maras matuƙi da yanki a yankunan Belgorod da Kursk da kuma Razan. Alexander Gusev, gwamnan Voronezh, ya ba da rahoton faɗowar tarkacen jirgin da ya lalace a wani gida, amma ba a samu asarar rai ba.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko bari mu leka Najeriya, inda wato za mu ji abinda ma'aikatan kasar ke ciki a wannan ranar da ma'aikata wake bikin ranar ma'aikata a duniya. Wakiliyarmu Rukayya Basha ta hada mana rahoto akan haka.
Na tuntuɓi Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na ƙungiyar ƙwadago a Najeriya, ta wayar tarho game da wannan rana ta ma'aikata, kuma na fara ne da tambayarsa game da sabon albashin da gwamnatin tarayya ta ayyana da kuma irin matakan da suke shirin ɗauka game da halin matsatsi da 'yan Najeriya ke ciki.
A matsayinmu na ƙungiyar ƙwadago a Najeriya, mun lura cewa mutanen nan 'yan jari hujja ne. Ba kasan bane a gaban su ko ba ma'aikata bane a gaban su. Ta yaya za a ce mu da muke kukan cewa amma ma'aikata karin kashi kusan 90 ko kuma 80 da wani abu na kashi ana 1600 da wani abu yau a waye gari da rashin kunya har gwamnati ta fitar da sanarwar mafi kankanta albashi na ko naira 35 zuwa 45. Kinga wannan ya zama rashin kunya, ya zama rashin imani da rashin mutunci da dama mun sha fada a wannan gwamnatin. Ba ma'aikata bane a gaban su ko ba talakan Najeriya bane.
Wasu na zargin wannan fafutuka da kuke yi domin biyan bukatar kanku kuke yi da zaran kun cimma burin ku babu ruwan ku da matsalolin da 'yan Najeriya ke ciki. Ko me zaka ce game da wannan zargi?
To wannan ai zancan banza ne da mun sha jin su. Kuma mun fada duk masu cewa sai kungiyar ƙwadago mun cin gagara har yau fitowa su nuna inda kai haka. Wannan ina mai tabbatar miki magana ne daga bakin gwamnati, kuma suna yaudara 'yan uwansu jahilai sauran 'yan Najeriya da ba su san me suke ba da za a gaya musu cewa kada su bi kungiyar ƙwadago. To kada ku bi kungiyar ƙwadago, ku bi gwamnatin. Yawa gari yawaya, yau nawa kake sayan biredi, nawa kake sayan abinci, nawa kake sayan ruwan sha, nawa kake sayan abubuwan more rayuwa. Saboda haka wannan zargin banza.
Wani kira za ka yi ga 'yan Najeriya game da wannan rana ta ma'aikata?
A kiran da muke wa 'yan Najeriya kamar yadda muka faɗa, mu abinda muka sa a gaba shi ne ba za mu zuba ido gwamnatin Bola Ahmed Tinubu tana abinda ta gada ma a Najeriya ba. Wannan ya zama wajibi kowane ma'aikaci da kuma kowane ɗan Najeriya ya tashi ya san abin da dare ya masa, ya kwasi 'yancinsa. Ba lallai sai ka fito kai ko na fito da hukuma ko kuma abin da doka ya saba ba, ita ta saba doka ba. Akwai hanyoyi da yawa ko muna kan shirye-shirye da yadda za mu tunkari wannan rashin imani da rashin adalci.
'Yan Najeriya dai na ci gaba da sa rai game da sabbin tsare-tsaren da gwamnatin tarayya za ta fito da shi domin fidda su daga mawuyacin halin da suke ciki. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Rukayya Basha da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Shirin zaman takewa ne, kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zaman takewa. Shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewarmu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa.
Zamantakewarmu
shirin zamantakewa zai dora ne kan bayanai na haɗin kan al'umma da mahalarta taron da kungiyar 'yan jarida a jihar Plateau ta tattaro don jin tasirin darussan da al'ummar musulmi suka koya a lokacin azumin watan Ramadan da yadda za su yi amfani da su har bayan watan Ramadan don haɗa danƙon zamantakewa da samun zaman lafiya mai ɗorewa.
To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junanmu domin mu yi tafiya ɗaya abu ne wanda muna maraba da ita.
Ni duk inda dai nake inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya. Kaman gidana yawanci domestic servants ina Christians ne.
Sheikh Umar Faruk Muhammad shine ya jagoranci sauran waɗanda suka gudanar da jawabai na haɗin kan al'umma.
Shi lamarin zaman lafiya kwanciyar hankali ana fara shi ne daga al'umma. Ba wanda zamu kiya daga waje ya zo ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mu ya kamata mu fara. Kuma ita wannan kungiya na NUJ na 'yan jaridu sun buɗe kofa ga sauran kungiyoyi da su haɗa kan musulmai da Krista a zona lafiya da ba baya baton komai a wannan ƙasa namu.
A cikin jawabinka ka yi batun darussa da za a samu ko da bayan azumi ne musamman wajen haɗin kan al'umma. Waɗanne darussa ne za a yi amfani da su wajen haɗin kan al'umma bayan ma azumi?
Yawa bayan azumi ana so duk lissafin da ka rike azumi kana yi. To a ci gaba da su bayan azumi zai zama to an haɗa kan al'umma. Kuma babban haɗin kai shine mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halice mu ne maza da mata da kabilu daban-daban da yare daban-daban ko ba haka ba. Sannan kuma ya haka ne da ba don wai iyaye ra'ayin shi bai a'a ya ma haka ne domin mu zo mu gane juna mu fahimci juna mu zauna lafiya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wanda ba musulmai ba ya zauna da wanda ma ba kristan ba amma ya zauna lafiya. In ban manta ba da za a yi hijiran farko ina aka tafi Habasha yace ku je Habasha akwai Christian King ko ba haka ba Najash ko kuma hadda Aisha Ruqayya da mijinta Usman suka tafi. So ka gani zaman lafiya mu za mu kawo mu zaman lafiya. Allah ma ya gabata cikin Al-Qur'ani ko lakum dinukum waliyadin addinin ku na gare ku kuma addinin mu na gare mu wannan shine.
Malamai da pastoci zakuma na buda hajaja aikin ku ne ku kai safan Allah a iya fahimta ta
Madam Ayuku Paspo, shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Plateau, ta ce ɗan jarida na buƙatar fahimtar kowane irin batu walau na addininsa da ma wanda ba addininsu guda ba.
Lecture da aka present yau kamar ni ban san waisu abubuwa a haka din ba. Kuma ka san ɗan jarida kai kamar ya kamata ka san wani abu akan komai da komai. So kar ka zo na kawai a cikin ɗaki ka ce ka sani. Don baka sani ba amma kaga inda aka zo an bi mu nan NUJ aka yi lecture din nan na tabbata cewa ka tambaye 'yan jarida daya da daya za su ce maka yanzu ne sun gane mene ya kamata a yi ma a lokacin azumi. Kaga inda sheka yayi maganan Bible maganan Quran ya nuna cewa akwai inda muke da connection amma ba wai mun gane ba za mu zo na muna wariya muna ce wannan daban ne wannan daban ne.
To su al'umma fa yaya za su kawo wannan haɗin kai tsakanin su da junansu?
Kin san mu aikin wa a matsayin 'yan jarida mu faɗa aji ne. Yanzu yanda kuka siya nan duka ai kuma za ku faɗa aji. Shi ma wani hanya ne wanda muke son duniya gaba daya su ji kuma su gane cewa yana da mahimmanci mai zaman lafiya. Zaman lafiya kuma ba wai za su sa mutane dole su zo na lafiya ba amma akwai maganganun da zamu yi akwai abubuwan da mu zamu yi kaman conduct din mu da mutane za su ga su ce eh da gaske muna zaman lafiya. In ka duba nan gaba daya akwai manyan malamai ai amma duk mun zo na tare duk sun bi mu ne ma nan ba wai mun bi su bane. So ya nuna cewa abinda muke yi yana da mahimmanci sosai kuma sun ga mahimmancin shi shi yasa suka zo. 'Yan jaridan da sun fita ma muna bege cewa reports din mu zai nisa sosai kuma zai zo da ma'ana sosai wanda zai taba rayukan mu gaba daya.
Hajiya Ramatu Abdulsalam ta jagoranci kungiyar mata musulmi ta kuma yaba da yunkurin 'yan jarida na hada kan jama'a.
Idan har 'yan jaridu za su iya yin irin abu hakan nan I'm sure when su organization kungiyoyi za su gani su ma su yi kokwaya don a ci gaba da zaman lafiya ba don komi na ce haka ba don akwai mutanen da sun yadda da Allah da Annabi kamar inda suka yarda da duk abin da ya fito daga bakin ƴan jarida. Idan suka jiwa ƴan jaridu su iya yi irin wannan abu, sun kawo musulmai da Christian tare har aka yi abu haka nan, gaskiya ci gaba ya zo mana.
Kuna mata kuma ku ne a ya kamata a ce kuna tarbiyyantar da ƴaƴa ta yadda za a fahimci juna har a kawo wannan zaman lafiya tsakanin al'umma daban-daban musamman mabambantan addinai. Me kuke faɗakarwa musamman ma mata?
Alhamdulillah, kamar yadda nace kungiya na Hajji Adama Girl Child Foundation, banda haka nan ina kungiyoyi da yawa. Ni duk inda dai nake, inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya. Kamar gidana yawancin domestic servants in our Christians ne. A gidan iyayena na girma, duk domestic servants din iyayena Christians ne. Kamar inda nace, sanda na girma na san wa'anda suke tare da mu ba uwa daya uba daya bane, kuma su Christians ne. Lokacin mun girma angonmu wasu wanda ya san du daga sarkin Arab World, muna cakuɗe ne da musulmai da Christians. Ba mu san juna wai mu wannan kai Christian wannan kai musulmi ba. So ni da abin da nake gaya kowa, yanzu angon da nake, kamar lokacin crisis din nan du musulmai da suke angon sun bar gurin, ni da mai gida family na ne kawai muke gurin. Ba don komai ba don zaman lafiya. Har ya zamana da an zo zaman lafiya, aka zo kofar gidanmu ya zo ya zama inda ake meeting din community. Aka bani secretary community din angonmu. Aka ce duk abin da zai faru sai a zo a ce Hajiya mai gidanki na nan, mu ina nan, za a ce to kai ya fita fa yau za a zo. Haka muka yi ta yi. To me yafi haka ba da mu ce zaman lafiya kuma mun gode wa Allah. Kuma har yanzu duk musulman da suka bar angon na ce ku dawo. Yanzu ne just zai zauna fiye da inda muka zauna da. Because zaman lafiya nan mu ne za mu zauna lafiya, ba Allah ba ne zai zo ya ce mana mu zauna lafiya. Sai mun ga wa juna wai wannan abun bai da kyau, wannan na da kyau.
Malam Dan Juma'auta wanda ya halarci taron yace ya samu ƙarin fahimta kan addinin musulunci.
Taro ne wanda ya kamata ya jawo hankulan jama'a gabaki daya, domin mu sani cewa kamar mu zama masu addinai, Allah ya halice mu mu mutane ne nasa. To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junanmu domin mu tafiya daya, abu ne wanda muna maraba da ita. Ba taro ne wanda ya kace wai musulmi kadai ba, ko da suke an ce Ramadan lecture, amma taro ne wanda ya kawo duka masu bi da kuma musulmai, domin a ga mu iya gana da juna. Ka san addini na, ni in san addininka, mu san abun hanyar abun da Allah yake bukata a gare mu, mu yan masu addinai daban-daban wanda zamu iya rayuwa ba tare da wani samun damuwoyi da kuma rikice-rikicen da ake samu ba.
Da yake ana samun irin wayannan damuwa ba ma a jihar Plateau ba, har ma a Najeriya gaba ɗaya, inda ake samun bambanci, nuna bambanci tsakanin addinai da ƙabilu da sauransu. Kana ga kaman irin wayannan tarurruka na haɗa kan al'umma zai taimaka wajen kawo zaman lafiya?
Kwarai da gaske wannan tarurruka zai taimaka na kawo jama'a tare, kamar da na riga na faɗa da farko. Wannan irin taro kamar haka yakan sa mu fahimci juna, yakan sa mu san hanyar da mu za mu tafi da juna, ba tare da ba ce za mu kasance ba tare da samun irin rashin yarda ba. Amma idan mu san menene wannan addini yake nufi, menene wannan addini yake nufi, zai taimaka mana domin yin tafiya tare. Kuma Ubangiji Allah zai taimake mu domin mu gane mu fahimci juna, mu yi tafiya tare domin ci gaban jihar Najeriya gabaki daya.
Rashin fahimta tsakanin mabambantan addinai ya zama ruwan dare ba ma a Najeriya kadai ba, har ma da manyan kasashen duniya, lamarin da ke janyo kyamata da tsangwaman juna da yaƙe-yaƙe da ke haddasa rasa rayuka da dukiyoyi da janyo na kaso ga tattalin arzikin ƙasa. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Musa Ibrahim Ashams, ya ce mutane kansu su ne za su warware matsalar da nemo hanyoyin sasantawa.
Duk wani matsalar zai ga kawo shi mutum ne ya kawo, to mutum yana da dama kuma ya warware shi. In aka kyale kowa ya zama inda ya ga dama, amma aka fito ka ai za a zauna lafiya. to in kin zama mutun yana son ya tozarta mu wani ya duna cewa shi hanyar sa shine tafi to wasu kasashen mu ba sa addinin nan da muke yi wasu ba sa musulunci ba sa kristanci kuma sun ci gaba wasu suna yi kuma suna yin shi ba inda mu muke yi ba suna barin mutane ma su zo bakwanci misali inda aka fi Christmas mai dadi a duniya yanzu United Arab Emirates ake yinta kuma yan garin babu krista ko mutun da balarabe duk su musulmai ne amma sun kyale mutane su zo saboda bunƙasa ma kasuwancin garin su in ce ga turawa suna zuwa tururuwa saboda su je nan bangaren in kika je kata misali duka garin kashi 15 ne katari kashi 85 baki ne da suka zo garin su da pakistanawa da indiyawa da sauran larabawa da kuma mutane daga afrika bai hana su ci gaba ba da suka yi gasan kwallon kafa a garin su wani stadium din ma bayan da suka yi shi mutanen da za su kalli kwallo a gurin ba su da yawa tarawa za a yi a bada shi kyauta a bada shi gudumawa ma wasu kasace mu in muka tsaya kullun muna maganar addini addini kuma ba mai da gaskiya jan me yake yi baya to mu bi hanya mai sauki mana domin ayi zaman cudanya ayi zama na ganewa tsakaninmu da juna
dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da jana cikin bauta
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki sai wata laraba idan Allah ya kai mu Yanzu a madadin daukacin yan jaridan jihar Plateau da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To madalla gaida Zainab Babaji yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo kaɗan daga cikin sakonni da kuma sauraro ka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Jamila da Fatima ta Ajo Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Ajo Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce muna kira ga masu gidajen mai da cewa don girman Allah da manzonsa su dinga tausayawa jama'a domin duk wanda ya tausayawa wani shi ma Allah zai tausaya mishi ta inda bai zata ba. Sannan kuma bai kamata su manta da cewa abinda mutum ya shuka shine zai girba. A ƙarshe muna addu'ar Allah kawo mana mafita ko mun samu sa'idar rayuwa don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau wanda ke cewa halin da muke ciki a Rijau a wannan lokaci shi ake kira aljannar waina wato sama zafi ƙasa zafi domin baya ga tsadar man fetur da wahalar samun shi sannan kuma ba mu da wutar lantarki na tsawon lokaci wanda hakan ya sa rayuwa ta ƙara yi mana tsadani Allah kyauta ya kuma kawo mana mafita amin to madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
to a takaice yau Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana kudurinsa don cin merje na tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas wanda ya hada da sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza ya kuma ci dalilin da ya sa ba a cimma wannan buri ba shine saboda Hamas akwai wani kunshi akan teburin kuma kamar yadda muka ce babu jinkiri babu uzuri lokaci yayi inji Blinken yayi wayin da yake magana da shugaban Isra'ila Ihaz Herzog a Tel Aviv a dai bangaren kuma an yi arangama da sanyin safiyar yau Laraba a wasu sansanonin masu goyon bayan Palestina a jami'o'in California da Los Angeles inda masu zanga-zanga suka yi ta jefa wasu abubuwa tare da kokarin wargaza shingayen da ke sansanin a dai bangaren kuma a na kasar kuma yan sandan birnin New York sun share wa zasu zanga-zangar goyon bayan Palestina a jami'ar Columbia inda masu zanga-zanga suka mamaye wani ginin harabar jami'ar Yau Laraba ma'aikata da masu fafutuka da sauran mutane a manyan biranen Asir na Turai sun fito kan tituna don bikin ranar Mayu tare da zanga-zangar adawa da hauhawar farashin kaya da kuma dokar gwamnati kan ma'aikatan tare da yin kira da a ƙara haƙƙoƙin ma'aikata. Ranar Mayu wadda ta zo daidai ranar 1 ga watan Mayu ana bikin a ƙasashe da yawa don bikin 'yancin ma'aikata. Abubuwan da suka faru a ranar Mayu kuma sun ba da dama ga mutane da yawa don yaɗa koke-koken tattalin arziki ko na buƙatun siyasa. Masanin kiwon lafiya na farko da ya bayyana tsarin ƙwayar cutar COVID-19 a China ya ce an bar shi ya koma ɗakin bincikensa bayan kwanaki na zanga-zangar.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri, hadda shiri na musamman na nakasa ba kasawa ba. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham wadda ta shirya ta bada umarni, da ba injiniyan mu na wannan la'asariya Baba Yakubu Bakiri ne ke sallama da ku. Amma a dakacin shirin yau da gobe, shirin matasa. Wassalamu.